أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد masu sauraron mu da kallon mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkamu da kasancewa tare da ku ta cikin wani sabon shirin na fitowin rahma shirin da yake ba ku dama domin aiko da tambayoyin ku wadanda suka shafi addini da rayuwa zuwa ga malam domin samun mafita kuma ana iya aiko mana da sakonnin tambayoyi ta cikin wannan shiri ne ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon WhatsApp akan lambar waya 0703-36-0455 ko kuma cikin adireshin email na fatoyinrahma@yahoo.com da kuma shafin fatoyinrahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. Da yau dai muna asabar ne 2 ga watan Rabiul Awwal na shekara ta 1443 bayan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina wanda yazo daidai da 9 ga watan Oktoba na shekara ta 2021. Kuma kamar kowane lokaci muna tare da shehin malamin mu a Dr. Sheikh Muhammad Sani Umar Jalemo babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da ke nan Kano wanda akwai shi yake samun dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa ni kuma sunana Anas Idris Hassan da nake kasancewa tare da ku a cikin wannan shiri sai ku biyo akramakallah bismillah
alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in ɗan uwa masu kallon mu da sauraron mu a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh satin da ya gabata dukkan musulmi ko ina a duniya suka samu labari mai faranta zuciya mai dadadawa rai na halakar wannan mutum da yayi mummunan zane na ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama tun shekara ta 2007 wanda ake kiran shi Las Felix wanda arni ubangiji subhanahu wataala ya jinkirta masa tsawon shekara 14 wanda kuma waɗannan shekaru 14 duka bai yi su a cikin kwanciyar hankali da nutsuwa ba ya yi su a cikin firgici da tashin hankali da tsoro saboda tun lokacin da abin ya faru gwamnatin Sweden ta sanya masa masu masa gadi saboda ana jin tsoron wai akwai yiwuwar akai masa hari ko ayi yunkurin halaka shi saboda haka aka sa masa masu gadin sa waɗanda suke tare da shi duk inda zai je ba dare ba rana suna tsaron sa don gudun wani abu ya same shi saboda haka mutumin da ya rayu a cikin irin wannan yanayi babu shakka ya rayu a cikin tsoro da fargaba mutumin da yake tsoron a kowane lokaci yana jin kamar za a kai masa farmaki kamar za a kawo masa hari kamar za a halaka shi haka ya rayu tsawon shekara 14 kuma daga ƙarshe dai Allah subhanahu wataala ya nuna masa cewa lokacin da ubangiji subhanahu wataala ya tashi kamun sa da shi da masu tsaron nasa duka ba wanda zai tsina nawa wani amfani ba su iya tsina nawa kansu komai ba sai gashi Allah subhanahu wataala ya halaka shi ya halaka masu tsaron nashi gaba daya a yayin da babu wani wanda zai iya kawo musu dauki ko ya iya kawo musu taimako sannan kuma babu wanda zai iya kamawa da laifi cewa shine yayi sanadiyar halakar sa wannan aya ce daga cikin ayoyin Allah kuma martaba ce daga cikin martabobin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama wanda a tarihi irin wannan ta sha faruwa ba wanda ne karan farko ba waɗanda suka ci zarafin annabi sallallahu alaihi wa sallama Allah subhanahu wataala ya musu kamu a yayin da suke zaton cewa sun kubuta Allah subhanahu wataala shi yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama fasda bima tu'mar wa'arid 'anil mushrikeen innaka fainaka almustahzi'in Allah yace ka bayyana abinda aka umarce ka ka bayyana wato na isar da sako ka fito kai wa mutane bayanin sa a fili wa'arid 'anil mushrikeen sanaka kawar da kanka daga kan mushrikai ka fita sha'anin su innaka fainaka almustahzi'in lalle mu mun isar maka da masu izgili Allah subhanahu wataala ya dauki gabarin wato isarwa da annabi sallallahu alaihi wasallama da dukkan wasu wanda suke izgili da shi to wannan kifaya ta Ubangiji subhanahu wata'ala ita ce Allah subhanahu wata'ala yake nunawa a koyaushe duk sanda aka samu wani wanda ya ci zarafin Annabi sallallahu alaihi wasallam ko ci mutuncin sa waye maganar batanci waye wani aiki da yake nuna batanci ga ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama to sai Ubangiji subhanahu wata'ala ya masa kamu irin na wulakanci duba shi wannan kamar yanda yan sandan kasar Sweden din suke fada cewa sun yi mamaki yadda irin hatsarin ya kasance saboda yana ɗaya barin titi sannan kuma wata babban mota ita ma tana bin ɗaya barin daban tsakanin su akwai shamaki na ƙarfe mai ƙarfin gaske amma Allah da ikon sa motar da yake ciki ta fita taso ta fado ɗaya bangaren ta fasa wannan shamakin na ƙarfin da ƙarfin ta hatta zo ta shiga cikin wannan babban mota wanda nan kuma take ta kama da wuta wanda sai dai tokar su aka fitar da shi da yan sandan da suke gadin sa saboda haka sai suke mamakin wani irin ƙarfi ne motar take gudu da shi har ta iya fasa wannan shinge na ƙarfe mai ƙarfin gaske har ta tsallaka har ta je ta shiga cikin wannan babban mota to ba san cewa wannan ƙarfi daga Allah ne ba Ubangiji subhanahu wata'ala shi ne wanda ya so nuna masa aya kuma ya nuna masa halakarsa a inda ba ya zato Allah subhanahu wata'ala yakan zo da kafirai ta inda ba su fatahum Allah min haythu lam yahtasibu Allah ya zo musu ta inda ba su tsammani Allah ya kona shi kurmus da shi da waɗanda suke ba shi kariya a yayin da kuma babu wani wanda zai iya tsina masa komai a ra'anin duniya wala alahira lahira kam sai abin da yaje sarar na azabar Allah subhanahu wataala to wannan mu'jiza ce ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallama kuma alkawari ne da Ubangiji ya masa kuma yake cika masa mu musulmi mun yi imani mun yadda mun gaskata ba ma shakka Allah da yace inna kafainakal mustahzi'in lalle mu za mu isar maka da dukkan masu izgili da kai wannan gaskiya ce kuma Allah subhanahu wataala bai cika alkawarin sa ne inna Allah la yukhliful mi'ad duk sanda alkawari zai cika saboda ka lokaci ne kawai koda mutum zai izgilancin sa ya ga cewa babu wani abu da ya fusabe shi to ya jira lokacin sa zai yi inna Allah yumhil wala yuhmil Allah yakan daga kafa yakan bo mutum talala amma ba zai watsar da shi gaba ɗaya ba Allah subhanahu wata'ala yace sanastajrijuhum min haythu la ya'lamun wa umli lahum inna kaydi matin za mu yi musu talala wato za mu daga musu kafa ta inda ba sa zato sannan kuma mu yi musu wa umli lahum kuma ina musu talala ina musu shifta inna kaydi matin lalle shiri na da kaidi na mai karfi ne saboda ka Ubangiji subhanahu wata'ala yayi wannan kuma wannan aya ce daga cikin ayoyin Allah subhanahu wata'ala kuma a tarihi irin wannan ya sha faruwa da yawa waɗanda suka yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam izgili Allah subhanahu wata'ala bai rabu da su bai kyale su ba sai ku lokaci yayi Ubangiji subhanahu wata'ala ya musu kamu na ga wasu daga cikin musulmi suna comment akan wannan abu da ya faru yayin da wasu musulmi masu kyakkyawar aqida masu san ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da girmama shi da sanin haƙoƙinsa suke nuna farin cikin su da wannan hukunci na Ubangiji subhanahu wata'ala da ya ba wannan shedani to yayin da lokacin da waɗanda suke farin ciki wasu kuma daga cikin masu da'awar musulunci suna nuna takaici waya akai musulmi suka lalace kokolosu ta lalace haka ta balbalce har suke zaton cewa wai wannan abin da ya samu mutumin nan wai ukuba ce daga Allah suna ganin cewa ta yaya za ta zama ukuba daga Allah dan kawai ya mutu ai kowa ma zai mutu su ma ba ana kakkashe su ba musulmi ba ana kashe musulmi a Palestine da Isra'ila ina ne ana ta kashe musulmi ba dan menene su can ba su dauka a matsayin ukuba ce ba sai a kansa shi ta zama ukuba to kaga mutanen da suke da irin wannan tunani babu shakka wato sun yi nisa da musulunci kurai da gaske da kuma sha'anin Ubangiji subhanahu wata'ala da sanin girman manzo sallallahu alaihi wasallam mutuwa duk mutuwa ce amma akwai sanda ukuwa take zama ukuba koda kuwa akwai ire-irenta tana samun wasu na'am akwai da yawa da suke yin hatsari su kone kuma ba tare da wai sun yi laifi ga wani ba amma wannan baya hada kuma wanda ya yi laifin ya zama ukuba ce gare shi mun ga Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu labari a gurare daban-daban alqur'ani ga sunan da yawa Allah yake gaya mana ya halaka da fir'auna ya nutsar da shi a ruwa dukkan wani mai imani sawa'u musulmi ne kuma krista ne kuma yahudi ne ya yarda cewa nutsar da fir'auna hukuma ce Allah ya masa duk da cewa ba shi kadai ne ya fara nutsuwa a ruwa bai mutu kafin fir'auna ya nutsa a ruwa ya mutu mutane da yawa sun nutse sun mutu a ruwa kuma bayan fir'auna mutane da yawa sun sha nutsuwa a ruwa su mutu amma wannan bai hana a ce waccan hukubar da Allah ya yi wa fir'auna hukuma bace domin ya kama shi a lokacin da yake jin jiji da kansa yake ganin ya isa yake ganin kowa wanda zai iya da shi ubangiji subhanahu wataala ya yi masa wannan damkar kamar da shi ma wannan yana ganin kamar ya kubuta har ma yana ganin akwai masu gadin sa gwamnati ta bashi tsaro dare da rana ana yawo tare da shi gudun kada wani abu ya same shi shi ba kuma Allah subhanahu wataala ya zo masa wannan damkar mummunar damka saboda kasancewar ubangiji subhanahu wataala yana saukar da mutuwa ga mutane ta fuskoki daban-daban baya hana in ta faru ga wani ta sigar da zata zama hukuma ta zama hukuma ce sai dai idan za mu yi inkarin cewa mutuwar fir'auna a cikin ruwa hukuma ce to shikenan sai mu yi inkarin komai ma to kaga wannan kuma duk wani mai imani ya san cewa wannan magana ce ta banza saboda ka ubangiji subhanahu wataala yana yin wannan yana yi wa mutane hukuma gwargwadon yadda laifin su yake kuma ubangiji subhanahu wataala yana nuna ayoyinsa ga al'umma yana nuna kuma matsayin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama da darajar da Allah ya masa da ya nuna cewa zai tsare shi kamar yadda ya nuna cewa dukkan waɗanda suka yi wa manzanni izgili haka Allah ya musu wala kadistu huzi'a bi rusulin min qablik fa haqa bil ladina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un Allah ya ce hakika an yi izgili ga manzannin da suka gabace ka kuma abinda suka kasance suna billadina waɗanda suka kasance suna izgili da su abinda suke musu izgili da su ya zo ya auka musu wato Allah subhanahu wataala ya saukar musu da hukumarsa don haka ubangiji subhanahu wataala wannan sunnar sa ce a cikin halittarsa cewa duk wanda zai yi izgili da manzannin Allah zai ci mutuncin manzannin Allah to ubangiji subhanahu wataala koda ya daga masa kafa zuwa wani lokaci ne in lokacin yayi to Allah zai saukar masa da hukubarsa zai kuma gama da shi mu musulmi mun yi imani da wannan kuma imanin mu mun gina shi ne akan fadar Allah da manzansa ba wai mun gina shi ne kawai akan hadifa ba kawai muna jin abin a ran mu kawai shikenan muka yadda a'a wannan fada ce ta ubangiji muka yi imani da ita innaka fainakal mustahzi'in mun yadda da wannan saboda haka babu wani wanda zai shashantar da mu akan wannan kuma abin takeici ne a ce a ga musulmi wai yana shakka akan cewa wannan hukuma ce daga Allah wai yana shakka wai har hukuma ce daga Allah to sauran musulmai da suke mutuwa da su ma hukuma ce daga Allah babu shakka musulmi da zai irin wannan tunani akwai matsala abin a imanin sa ba karama ba wanda ya wajaba ya koma ya sake yin tunani a cikin sha'anin imanin sa da Allah da sha'anin imanin sa da manzo sallallahu alaihi wasallama da irin yadda yake ganin girman ma'aiki sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wataala akan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam abin da ba zai yi wa bayinsa ba zai iya girmama su ya daukaka darajar su saboda san da suke wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da biyayya da suke masa ya kai su matsayin da ba sa tunani haka nan zai iya kaskanta mutane wulakanta saboda wulakanci da suke nuna manzo sallallahu alaihi wasallam da kuma cin zarafinsa ba tare da wani dalili ba kuma muna fatan wannan ta zama aya ce da za ta kara mu'minai imani akan abin da suke kai na gaskata manzo sallallahu alaihi wasallam da aiki da koyarwarsa da rike shari'arsa da ainihin dabbaka sunnarsa a rayuwarsu da kokarin kaucewa dukkan wani abin da ya saba wa koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam shari'arsa da kokarin kaucewa dukkan wani abin da ya saba wa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam da koyarwarsa da kokarin yada ta da bata kariya a ko ina karantar da ita a cikin dukkanin rukunan al'umma Allah subhanahu wataala ya samu dace
To Amisu Amin, Madam Allah ya saka alkhairi. Tambayar mu ta farko ta zo daga Tijjani daga Fatus Kumon da ke cewa mallam menene halaccin sallar raka'a biyu a Larabar karshe ta watan Safar?
Babu wata salla a farkon Safar ko a ƙarshen Safar ko a Larabar Safar ko a wata rana a cikin Safar ta musamman. Wannan camfa-camfa ne ko ba su da inganci kamar da muka yi bayani a wata tambaya da muka taba ansawa. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la safar, wato babu wata aqida ta musamman dangane ga watan Safar, sai akwai wata wani alheri da yake sauka a cikin watan Safar ko akwai ne wata musiba da take sauka a cikin watan Safar ko a Larabar farko ko a ta ƙarshe. Wannan duka wani abu ne da baya da tushe, camfa-camfa ne wanda bai halatta musulmi ya yi imani ya yarda da su ba.
Na'am. To sai Sheikh Mone yake cewa mallam yana jin wata wadda ta musulunta ne ta shiga musulunci sallah a gida. To sai yake tambayar shin zai iya bin masallaci jami'i sannan shi kuma ya dawo gida ya jata wannan sallar a gidan?
To ban gane yana jin ta sallah ba. Wanda ya musulunta koya masa sallah ake yi ba wajen sa ake yi ba. In ta musulunta sai ka samu lokaci ka koya mata yadda za ta yi sallah a hankali har ta iya abubuwan da ya kamata ta iya a sallah. Kuda sai ka koya mata wani abu iya wannan da ta iya in ta yi sallah da shi yayi sallah ta yi. Ba wai sai ta gama iya sallar gaba ɗaya za ta fara yi ba ko kuma a'a za a yi ta janta ne har sai ta gama iya sallah sannan za ta iya sallah ita kadai a'a. Dan abin da ka koya mata da shi za ta yi sallar kafin ka iya Fatiha za ta yi subhanallahi walhamdulillah wallahu akbar da wannan za ta iya za ka koya mata wannan shine kamar matsayin karatunta na sallah. Har lokacin kuma za ta iya Fatiha daga nan kuma za ka koya mata sauran abubuwan a aikace, amma ba wai ce a kai ka riƙa janta sallah kullum har kana tunanin ka je jam'i ko ka jata sallah wanda ya fi ba. Na'am.
To sai shi kuma ne ke ce mallam ya yi sallar la'asar ne a raka'ar ƙarshe sai manta bai karanta Fatiha ba. To sai bayan wani lokaci ma kimanin sati guda sai ya tuna da wannan cewa bai karanta Fatiha din ba sai ke tambayar shin ya zai yi a wannan lokacin.
Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la salata liman lam yaqra fiha bi fatihatil kitab. To babu sallah ga mutumin da bai karanta Fatiha a sallar shi ba. Haka duk raka'a wajibi ne a karanta Fatiha, fa karatun Fatiha rukuni ne a cikin sallah. Dukkan sallar da ya zanto babu karatun Fatiha a cikinta to wannan sallar bata ji ba, bata samu ba. Don haka in ka manta cewa ka yi sallah ba karanta Fatiha ba to za ka sake wannan sallar ne lokacin da ka tuna. Lokacin da ka tuna za ka sake ta domin a matsayin ba ka yi ta ba take. Inda a ce a lokacin kana cikin yi ne ka manta Fatiha a wata raka'a, daga baya ka tuna sai ka sarrafa da wannan raka'a da ba ka karanta Fatiha a cikinta ba. Ka sake yin wata raka'ar sai ka sujjada ba a ji. To amma yanzu ka gama sallar har ma ka ɗau wasu kwanaki ma watakila sannan daga baka tuna za ka wannan sallar gaba ɗaya za ka sake ta.
To sai ke cewa da Allah mallam idan zai yi salatul istikhara addu'ar Allahumma ya sakhiruka zai yi ta ne bayan tahiyya kafin sallama ko kuwa bayan sallama zai karanta ta?
A yadda hadisin ya nuna sai mutum ya sallaci raka'a biyu, ce sallaci raka'a biyu salla raka'ataini min ghairi al-fariida, haka yake a hadisin. Yayi raka'a biyu ba ta farilla ba sannan sai ya karanta wannan, wato ana yin ta ne bayan an yi sallama, ba a cikin sallah ba, ba a cikin sallah zai yi addu'ar ba. Bayan yayi sallama yayi raka'a biyu yayi sallama to sai ya daga hannu yayi wannan addu'a ta istikhara. Na'am.
To sai shi kuma ne yake cewa mallam barawo ne ya zo yi masa sata a garin Sauri sai barawo ne ya yadda wayarsa da kuɗi. To shi kuma sai ya dauke ya rike, shine yake tambayar ya hukuncin wannan abin da yayi.
To idan kayan da ya sata wato ya saci kayansa sai yadda wayarsa wanda ita ma kuɗi ce, kaga kamar ya mayar masa da abin da ya sace ko wani bangare na abin da ya sace ne. Idan kuma ya ji tsoro yana warin gudu sai yadda wayarsa bai ma sace komai ba, amma kuma ya bar wani abinsa a gurin. To wannan abin za ka yi amfani da shi wajen ka kama shi ma in ya abin nan ya yiwu. Domin wata wanda ya bai da sayar da wayarsa ma'ana akwai bayanai da za a iya amfani da su wajen a kama su. Kai yanzu karkace wai za ka yi ƙoƙarin mallakar wayar, a ƙoƙarin kama shi za a yi. Domin watakila wayar wannan ma da ka tsinta ta wani ce ya sata, in ka ce za ka riƙe ta a haka watakila ka jefa kanka cikin matsala. saboda sai kai amfani da wannan abin da ya bari ya zama wata hanya ce da za a binciko shi a gano shi a kuma hukunta shi wannan shine abin da ya dace ba kai tunanin mallaki wayar ba kai tunanin mallaki wayar karshe wata kila ta wani ce ka ya sato wani abin nan yayar a wajenka ka dauke kuma karshe mai ita ya gani a shiga rikici ko a zo ana neman barawon a same ta a hannunka kaga babu abin da zai fitar kai cewa ba kai ne barawon ba saboda kada mu rika tunani har kullun na abin da muke gani a gaban mu na dukiya mu zama mu mallake shi a'a ni tunanin yadda za mu yanke barna kada ta ci gaba yayin da barawo ka kama shi aka hukunta shi kaga an dakatar da shi wannan barawon daga sace-sace mutane za su huta daga barnarsa sabanin kawai ka dauki waya ka kira ka tafi ka ci gaba da amfani da ita inda za ka kaddara cewa wayar sace kai kuma kudin naka ya riga ya dauka wannan kaga wayar sace ka iya cewa ta zama makufin abin da ya sace maka amma akwai hatsari a cikin wannan domin akwai yuwar ya zanto ita kanta ta sata ce ko kuma koda ba ta sata bace ana neman shi mai wannan wayar saboda wasu laifuka da ake tuhumarsa da shi a baya
to sai nake cewa mallan shin yana halatta mutum yake fitar da zakka idan ya kasance a noman da yayi asara ko da kuwa abin da ya girba a gonar ya kai nisabin zakka yace idan bai halatta ba yana so mallan da Allah ya ji hankalin mutane akan wannan domin yace wasu suna fakewa da asara da suka samu a yayin noma wajen kin fitar da zakka daga Safi Mustafa
to ra'ayi biyu ne na malamai jihorin malamai daukakin malamai abin da suke gani shine idan kai noma to abin da ka noma zaka fi da masa da zakka ba tunanin nawa ka kashe mai ka rasa mai ka samu abin da duk inda har ya kai yawan nisabin da ake fitarwa da zakka to zaka fitar masa da zakka annabi sallallahu alaihi wasallam ce fi masaqati as-sama' al-ushur wa fi masaqati as-sama' al-fil wa fi masaqati as-sawaqi nisfu al-ushur duk abin da aka ce daga ruwan sama ne ya samu abin da ya sha na ruwa to wanda za a fitar da ushuri za a ba da 1 bisa 10 na abin da aka samu na amfanin gona in kuma a'a da hannu aka shayar da shi noman rani ne to kuma za a ba da wannan nisfi wato rabin ushuri wato 1 bisa 20 to kaga anan Annabi sallallahu alaihi wasallam bai bayyana cewa sai an fitar da abin da aka kashe ba ko akai asara da sauransu abin da aka samu yake magana aka fitar da wannan kasan haka jumhurin malamai suke gani shine idan kai noma abinda ka samu na amfanin gona shi zaka yi wa zakka ba bugatar sai kai lissafi nawa ka kashe nawa kai asara nawa ka rasa akwai daga cikin sahabbai akwai Abdullahi dan Abbas da Abdullahi dan Umar arwato cewa suna ganin zaka fitar da taklifa wato kudin da ka kakkashe da wahalhalin da ka sha watakila ka dauki manoma ma'aikata sun yi maka aiki ka kudin iri ne kudin waye kudin kayan abin nan maganin kwari kudin taki kudin waye duk ka cire sannan abin da ka samu daga nan shi kuma daga cikin sa ne zaka fitar zakka wannan ra'ayin ne na Abdullahi dan Abbas da Ibn Umar amma da yawa daga cikin malamai kusan basu tafi akan wannan ra'ayi ba da yawa daga cikin malamai sun saba ma jihorin malamai sun saba wannan ra'ayi kuma yin wannan din rashin daukan wannan ra'ayi shi yafi ahwat wato shi yafi kiyaye haƙƙin Allah subhanahu wataala dan kaka je ka shiga haƙƙin Allah kana ganin kamar haƙƙin ka ne kuma daga baya ubangiji subhanahu wataala ya tambaye ka akan wannan haƙƙi saboda haka mutum mutukar dai abin da ya samu ya kai amfanin ya kai nisabi to wannan wajibi ne ya fitar masa da zakka kada ya ce sai ya cire duk wasu asara da ya a baya sannan zai fitar da zakkar sauran abin da ya samu na amfanin gonarsa.
To sai shi kuma ne yake cewa mallan yana sayar da motoci ne kuma masu tsada. To yace wani lokacin sukan dade bai ba a siyar da su ba. To idan shekara ta zagayo suna aje kowace sai ya fitar mata da zakka kenan.
Na'am, inda ya dukiya ce. Yana nan suna nan a dukiya saboda suna nan za a fitar musu da zakka. Ko da bai sayar ba, to dai suna nan a dukiyar su. Sai dai in sun waye gari yanzu ba dukiya bace yanzu karafuna ne kawai karafunan ba kuma ba su da kima ba su da wani daraja to kaga wannan ba a cewa fitarwa da abin da ba da kima zakka amma inda suna nan a dukiyar su za a iya sayan su da kudi ko da bai sayar ba a lokacin duk shekara zai yi lissafin inda za a sayar da su nawa za su kama ya fitar musu da zakka. Wannan wajibi ne, ba zabi bane. Na'am.
To sai shi kuma da ke malam ya matsayin wanda aka bashi kuɗi a jiya, sai kuma wani ya nemi bashi a cikin kuɗin ba tare da sanin me asalin kuɗin ba, shi kuma ya dauka ya bayar.
Baya halatta a ba mutum ajiya ya sarrafa wannan ajiyar ba tare da izinin wanda ya bashi ajiya ba. Kaida aka ba mutum ajiya, to kamata ya ajiye wannan abin da aka bashi ajiya har lokacin da mai abin zai bukata ya dauka ya bashi kayansa. In kuma har zai yi wani abu da wannan dukiyar, to ya kamata ya sanar da shi wanda ya bashi ajiya cewa ko yana son rance, ko zai juya ta, ko zai ba wani rance, ko wani abu irin wannan. Dole ya nemi izinin mai ita. Wannan shine a ka'idar ajiya. Ka'idar ajiya, ana bukatar ka ba ka ajiye abin da aka baka ajiya don ka dawo da shi kamar yanda yake. Idan har dukiya ce ka dauka ta wanda aka baka ajiya, kai ka sarrafa ta, kai kasuwanci da ita ba tare da izinin mai ita ba, to anan wasu malamai, daga cikin malamai akwai da suke ganin dukiyar gaba ɗaya duk abin da ta samu ka samu ta wannan dukiyar ta shi mai dukiyar ce. Shine ra'ayin Al-Hanabila, suna ganin cewa dukiyar wannan tunda ba da izinin sa ka juya ta ba, to duk abin da ka samu na ribar to tashi ce. Wasu daga cikin malamai kamar Malikiya da sauran mazhabobi suna ganin cewa a wannan tsakaninka da shi ne, ta tsakanin kamar almalul maksub, kamar dukiyar da mutum ya kwata ko ya fashi ya samu dukiya sai ya juya ta kuma ya kasuwanci, suka ce wannan abin da zai samu na riba daga ƙarshe bayan ya zo tuba shine zai nemi masu mai dukiyar su sasanta akan nawa kaso nawa zai bashi ne, shi kuma nawa zai dauka. Saboda idan ka juya ta ba tare da izinin sa ba, to abinda ka samu na riba to sai ka neme shi sai ku sasanta, in ya so ka bashi wani abu kai kuma ka rike wani abu. Saboda haka asali ita dukiya ta ajiya ba a taba ta sai idan izinin wanda ya bayar da ajiyar. In kana son rance sai ka nemi izinin sa. Abdullahi Zubair ibn al-Awwam, Zubair ibn al-Awwam ya kasance mutum ne mai rukiya dan kasuwa, kuma mutane sukan yawaita kawo masa ajiyar dukiyoyinsu. To da sai aka zo masa da dukiya ajiya sai ce a'a, zai karba a matsayin rance ba ajiya ba. Saboda ka sai ya karbi dukiyar su a matsayin rance dan ya juya ta, abin da ya samu kaga ya zama nashi saboda ranta yayi. Saboda ka ya tun farko zai ga yawa mai dukiyar cewa to ni ba a matsayin ajiya zan karba, a matsayin rance zan karba. Don akwai bambanci tsakanin rance da ajiya. Ita ajiya, yayin da mutum ya karba ajiya, an bashi amana ne, an bashi amana ne, an amince masa. Don haka in yaje ya ajiye ajiyar nan inda ya dace ya ajiye ta, koda wani abu ya same ta to ba a cewa sai ya biya wannan abin da ya lalace a hannunsa. Matukar dai ba da gangancin sa ba, matukar dai ba sakacin sa ba. In yayi ganganci ne ko ya sakaci, maimakon ya ajiye ta inda ya dace bai ajiye ta ba, ya bar ta inda bai kamata ba, ko ya dauko ta yana fita yana yawo da ita inda bai dace ba har wani abu ya same ta, to anan sai ya biya saboda sakacinsa. Amma in ba wannan ne ya faru ba, ya ajiye ta inda ya kamata ya ajiye dukiya irin wannan, sai wani abu ya zo ya same ta na tsautsayi, to wannan ba a cewa sai ya biya. Wannan ita ce shi ne hukuncin ajiya. Sabanin shi bashi, shi bashi idan mutum ya karɓi bashi to yana nan a wuyansa, yana nan a zimmarsa, a wuyansa. Saboda haka ko da a ce yana karɓar bashin nan wasu suka tare suka kwace dukiyar, to dole ya biya sai idan mai bashin ne ce ya yafe masa. Ko yana tafiya wani abu ya faru, ko ta nitse dukiyar ta nitse a ruwa, ko ta kone a wuta, to dole ya biya sai idan mai bashin ne ce ya yafe masa. Sabanin ajiya, ita ajiya ba a cewa mutum ya biya abin da aka bashi ajiya sai in ya tabbata ya yi sakaci. Saboda haka kaga lokacin da aka kawo masa ajiya ya ce ta ya karba bashi, to hukuncinta ya canza. Da wani abu zai je ya faru lokacin da ya tafi kasuwanci da dukiyar, dole ya biya wa mai dukiyar nan dukiyarsa kamar yadda ya bashi ita. Saboda haka duk wata dukiya da shigo hannun mutum a sunan ajiya, to ba halatta ya juya ta ba tare da izinin shi wanda ya bashi ajiyar ba. In ya bashi izini to shikenan yana iya juya ta da lokacin kuma ta koma bashi.
To masu kallon mu, kuna tare da shirin Fatiha Rahmani daga nan gidan talabijin na Rahma a kan tauraron dan adam na Najeriya, wato Naicom Sat. Kuma muna tare da shi malamin mu a Dr. Sheikh Muhammad Sani Umar Jalimu babban malami a tsangaren nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da Kinan Kano wanda ke samun dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa kuma dai kuna damar aiko da naku sakonnin tambayoyin kan al'amuran da suka shafi addini da rayuwa ta cikin wannan shiri domin samun mafita zamu dora a cikin shirin nan gaba kadan ku dakace mu Barkanmu da dawowa ta cikin shirin namu na Fatuwin Rahma inda muke tare da Sheikh Malaminmu a Dr. Sheikh Muhammad Sani Umar Jalimu babban malami a tsangaren nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da Kinan Kano wanda ke amsa tambayoyin da kuke aikowa ta cikin shirin kan al'amuran da suka shafi addini da rayuwa kuma dai za ku aiko da naku sakonnin tambayoyin ta cikin wannan shiri to tambayar mu ta gaba ta zo daga wanda yake cewa malam shin akwai dalili da ke nuna cewa manzo sallallahu alaihi wasallam idan ya shigo masallaci kafin ya zauna a minbari sai yayi sallama
yana da firin juma'a
firin juma'a
na'am sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam kuma sunna ce ta al-khulafa ar-rashidin kuma akan haka ne duka ayyukan musulmi a ko ina ya gudana akwai hadisi a cikin sunan ibn majah da littafin sharh sunna na al-baghawi hadisin jabir ibn abdullah kiyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya hawo minbari kana idza sa'ida al-minbar sallama in ya hawo minbari yana yin sallama akwai irin wannan riwaya a cikin musannaf abdul razzaq da musannaf ibn abi shayba daga amir ash-sha'bi kiyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya hawo minbari yana yin sallama hakanan abubakar da umar sahu minbari suna yin sallama wannan duk cewa hadisi ne mursal lakin riwayatuhu thiqat kuma zai iya zama shahid da ga hadisin Jabir ibn Abdullah a cikin sunan Al-Baihaqi akwai wannan akwai hadisin Ata shi ma mursal ne na Ata cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya minbari yana yin sallama haka kuma ya kasance ayyukan khulafa'ur rashidin sayyidina Uthman Umar ibn Abdul Aziz ar-Ruwaytu shi ma yana yin haka wannan da ita ce sunna ta magabata sahabbai da tabi'ul khulafa'ur rashidin da sahabbai da tabi'ai da sauran immatus salaf cewa duk sanda suka hawo minbari ranar juma'a sukan yi sallama kafin su zauna na'am
to sune ga malam menene hukuncin nuni akan mutum yayin shiru'a hudubar juma'a ba tare da yin magana ba ta hanyar nuna alamar rufe baki
duk wanda yake ranar juma'a yake gaban liman ana buƙatar ya shagala da sauraron liman kar ya shagala da wani abu daban ko nuni ne ko magana ce ko wanda zai nuni zai shagala da kokarin ya nuna wanda yake so ya nuna masa ya shiru a lokacin da shi ko liman yake huduba kaga abin da yake fada dole zai rika kubuce masa domin zuciyarsa daya tunaninsa daya ma ja'ala Allahu li rajulin min qalbayni fi jawfihi zuciyarsa guda daya ce ita ce kuma wanda ake bukata ya taurari abin da liman yake fada in ya zace zai rika juyawa duk wanda ya ga ya masa alama da hannu wancan bai masa alama da hannu babu shakka ba zai samu sauraron huduba yadda ya kamata ba saboda da kar ya ji an ce ai ana maganar man qala li akhihi unsut ko uskut wal imam usmut wal imam yakhutub yace ai ana magana da baki ne amma in ishara ce babu komai a'a to da maksudin abin shine ana san gaba ɗaya mai da hankalinsa akan hudubar da ake yi to kaga idan har zai shagalta da nunawa da dan yatsa ai shiru wannan tattara hankalin nasa guri ɗaya ba zai samu ba saboda haka rashin yin wannan shine daidai
to sune ke malam idan mutum ya shiga masallaci kafin azhar da niyyar cewa zai raka'o'i hudu na kafin sallar shin sai yayi tahiyatul masjid ko kuwa ta sauka akan sa
abin da ake nufi tahiyatul masjid shine raka'o'in da mutum zai yi kafin ya zauna a masallaci sawa'un wata nafila ce da dama akwai ta za a yi ta a lokacin ko ku a sallar farilla ce ma da zai zamu ana yi idan dai har ya samu wasu raka'o'i guda biyu akalla kafin ya zauna a zauna a cikin farilla masallaci wannan ita ce ake tahiyatul masjid tahiyatul masjid ba wai dole ta zama wata raku'i ne na musamman ba yayin da mutum ya shiga masallaci bayan an kira sallar asubahi sallar asubahi zai shiga zai raka'atul fajri wannan raka'atul fajri da zai yi ita ce a makofin kuma tahiyatul masjid din sa ba sai ya kuma yi tahiyatul masjid sai raka'atul fajri ba ko kuma ya shiga masallaci ana sallar asuba da aka yi shiga tare da liman aka yi sallama ba bukatar sai ya tashi ya tahiyatu masjidi wannan rakawoyin biyu da ya samu a tare da liman na sallar asuba sune a matsayin tahiyatu masjidi saboda haka in har zai shiga zai yi sunnatul rawatib ta sallar azhar to haka wannan ita ce tahiyatu masjidi din sa ba sai ya saki wasu rakawoyi biyu daban ba
to sai sakon Basir Ilyas daga Ikara shi kuma yake cewa shin su wane ne malan suka karfin haƙi na ciyarwa tsakanin iyaye da kuma iyali
to iyaye aka ce mutum yana da uwa da uba asali shi uba shi yake ciyar da mahaifinsa shi ne ciyar da mahaifiyarsa wato mahaifiyarsa tana ƙarƙashin mahaifinsa mahaifinsa shi ne haƙƙin ciyar da mahaifiyarsa yake kansa sai idan ba zai iya ba saboda tsufa ko saboda rashin lafiya ko wani dalili to dan kuma yana da abin da zai iya rike uban yana da abin da zai ciyar da uban to nan ciyarwa sai ta da wajibi akan dan ya ciyar da mahaifinsa ciyar da mahaifiyarsa a ita ko mace mijinta shine mai ciyar da ita saboda kai da tartibin ciyarwar yake kamar yadda yazo a cikin hadisin Abu Huraira wanda yana cikin sunan Abi Dawud da sunan Nasa'i wani mutum ya zo wajen manzo sallallahu alaihi wa sallama yake cewa yana da dini annabi sallallahu alaihi wa sallam ne ya ce tasaddaqu annabi ne ya ce wa sahabbai ku yi sadaka ku ba da sadaka sai wani mutum ya ce ya rasulullahi indi dinar ina da dinari ɗaya waye zan ba wa sadaka annabi sallallahu alaihi wasallam ce tasaddaq bihi ala nafsik ba wa kanka ciyar da kanka da wannan dinari daya sai ya ce indi akhar ina da wani dinarin kuma qala tasaddaq bihi ala waladik ciyar da danka qala indi akhar ya ce to ina da wani kuma tasaddaq bihi ala zawjatik ko ala zawjik ka ciyar da matarka qala indi akhar qala anta a'lamu bihi absaru bihi yace ina da wani annabi shi to kai kuma kai kamata kai saka san me zaka yi da shi a anan annabi sallallahu alaihi wasallam ya jeranta masa yadda ciyarwa za ta kasance farkon haƙƙi na ciyarwa shine mutum ya ciyar da kansa ya ciyar da kansa shine farkon haƙƙi na ciyarwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ibda bi nafsika thumma biman ta'ul saboda in yana da abin da zai ci da wanda zai ce zana abinda zai ci kawai amma in ya ce zai hada da wanda ba zai ise su ba to wajibi ya fara da kansa malata ya kashe kansa saboda kai ci tasaddaq bi ala nafsik san mai biye masa sai ce danka yaya suna gaba sannan aka faɗi mata ce saboda su yaya ba su da wani wanda zai iya ba wani wanda zai ce da su ba wanda yake nasu ba kamar mahaifinsu na jikinsu amma ita mata misali in ya kasa ciyar da ita ana iya raba aurensu ta koma iyayenta ciyar da ita ko ta yi wani auren wani mijin ya je ciyar da ita amma shi ɗanka ne ba zai raba ku ba ba a cewa tunda ɗanka ne an raba ku ba a'a yana nan a ɗanka saboda haka sai aka fara gabatar da ɗa sannan sai aka gabatar da mace da uwa abinnan sai aka gabatar da matarka saboda ita kuma haƙƙinta yana ƙarƙashin ka saboda lokacin da ka auro ta dukkan wani haƙoƙinta da yake kan iyayenta sun dawo kanka saboda ka haƙƙin ciyarwar iyali yana kamar haƙƙin ciyarwar iyaye ka'idar ciyarwa ka'idar nafaka haƙƙin ciyarwar iyali tana gaba su iyaye akan ciyar da su idan ya zanto kana da abin da zaka ciyar da iyalin kai rara to wajibi ne ka dauki nauyin iyayenka in ba su da abin da za su dauki nauyin kansu in mahaifi yana da abin da zai ciyar da kansa to nan ciyar da shi bai zama wajibi akan ɗansa ba sai dai taimako sai dai biyayya sai birri da ihsani wannan kuma wani abu ne wanda yana da faɗi ko fasa a buɗe take koyo shi idan ya zanto abin da yake da shi ba zai wuce iya ya ciyar da iyalansa ba iya iyalansa kawai in ya ce zai ɗauka ya ciyar da wasu baya ga iyalansa kuma ba zai isa ishe shi ba to wannan wajibi ya ciyar da iyalansa wajibin sa ya ciyar da iyalan saboda ka ciyar da iyali ya da mata yana gaba da ciyar da iyaye a ka'ida ta ciyarwa
to sai shi kuma ne yake cewa mallan tambayar sa ita ce idan suna aiki aka ba su kuɗi domin saraba to shi kowa yin aikin da aka sai yake bawa kuɗin shi yake ba kuɗin kuma ya raba yace amma yakan dauki nasa yafi na kowa yawa kuma a cikin ma'aikatan duk wanda aikin sa yake da yawa shi ma yakan ƙara masa wani abu shine yake tambayar mallan shin hakan da yake yana yin daidai
to idan dama ana ba su kuɗin ne gurgurdan ayyuka ya ba kowa gurgurdan aikin sa ina ga ai bai wani abu da ya saba ba ka'ida ba idan aiki ne ake aka ba su kuma kowa gashi zai yi aikin a biya shi gurgurdan aikin sa kuma yana yin wannan yana kwatantawa in shi aikin sa yafi na kowa ya zama na kasan sa yafi na kowa ai bai zama zalunci ba sai dai idan wani abu ne da man can an yi akan kawai kowa bai daya za a ba shi kuɗin ba ai akan cewa wani a fifita shi ba shi kuma yake fifita kaga anan ne zai zama da laifi amma in daman kowa an dauke shi yayin aiki ne kuma akan aikin sa za a biya shi kuma ya daidaita kowanne zai ba shi gurgurdan aikin da yayi ina ga wannan babu komai a ciki
to sai ne yake cewa sunan sa Ibrahim Bello daga Zamfara ina son mallam ya masa karin bayani akan hadisin da ke cewa kullu nasabin wa sababin yanqadi wa mal qiyamati illa min nasabi wa sababi da kuma fadin Allah da ke cewa fala an saba bainahum yawma idhin wala yatasaalun
hadisin kullu nasabin wa sababin yanqadi yawma qiyamati illa sababi hadisi ne da aka rawaito shi ta hanyoyi daban-daban rawaito shi ta hanyar Miswar ibn Makhrama ta hanyar Umar ibn al-Khattab da wasu hanyoyi daban wanda malamai sun yi sabani akan ingancin sa ko rashin ingancin sa wasu sun inganta shi wasu sun ce hasan ne wasu sun ce sahih ne wasu kuma sun ce hasan ne bi shawahidihi wasu kuma daga cikin malamai sun raunana hadisin hadisin abinda yake cewa kullu sababin dukkan wani sababi tace shine alaka kullu sababin wa nasabin dukkan wata nasaba sabab alaka ta surukutaka ko ta wantaka nasab kuma alaka ta jini annabi ce to dukkan wata wani sababi wata alaka ko wata nasaba za ta yanke a ranar gobe kiyama sai tashi sai sababin sa alakar sa ko kuma nasabar sa wato alakar wadanda yake da alaka da su ko nasabar wadanda yake da nasaba da su to wannan hadisi idan aka dubi fadar Allah subhanahu wataala wa idza rufiqa fi suri fala ansaba bainahum yawma idhin wala tasaalu idan aka yi rubusa a kaho Allah na fadar ranar gobe kiyama idan aka yi rubusa a kaho fala ansaba bainahum yawma idhin a ranar babu wata nasaba da za ta wanzu tsakanin mutane babu wata nasaba kuma za ta yi wani amfani a tsakanin mutane wala tasaalu babu kuma wani tsayawa suna tambayar juna ko suna neman taimakon juna kowa ta kansa yake to wanda suka raunana hadisin kaga ba su da wani iskari tsakanin hadisin da ayar ta tabbatar da cewa in aka yi busa a kaho babu wata nasaba kuma za ta saki amfani kowa ta kansa yake kaga babu maganar hadisi da yazo ma tunda bai inganta ba gurin su wanda suka inganta hadisin kuma sai suka yi masa fassara da ya dace da fadar Allah fala an saba bainahum yawma idhin dan Allah ya kore dukkan nasaba bai tantance bai ce banda nasabar wani ba sai suka ce to hadisin yana nuna cewa banda nasabar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da sabab din sa wato duk wani wanda yake da dangantaka da annabi sallallahu alaihi wasallam ko ta hanyar aure surukutaka ko ta hanyar sababi to shi zai iya amfana da wannan sababin ko wannan nasabin ranar gobe kiyama saboda ka tabbatar da falalar waɗanda suke surukutaka kamar Muawiya ibn Abi Sufyan da yar uwarsa take auren Annabi sallallahu alaihi wasallam kaga akwai dangantaka ta surukutaka shi to kaga wannan aya za ta yi wannan hadisin zai tabbatar da falalar sa don yana da wannan sabab zai zama yana da wata falala a gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam sannan su ma suka ce shi wannan sabab da nasab da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar zai yi amfani nashi a ranar gobe kiyama ba yana nufin ga waɗanda ba su yi imani ba yana nufin waɗanda suka yi imani suka yi da'a to za su samu kuma wani tagomashi na shafa'ar Annabi sallallahu alaihi wasallama da ɗaukaka matsayin su saboda nasaba su ko sababin su tare da Annabi sallallahu alaihi wasallama saboda ka wanda ba su yi imani da shi ba suka mutu suna kafirai waɗannan ba za su samu wannan tagomashin ba sai kamar Abu Lahab. Abu Lahab duk da yana nasaba da Annabi sallallahu alaihi wasallam baffansa ne, amma bai mutu mu'mini, bai mutu da imani ba. Allah ya ce tabbata da Abu Lahab. Saboda haka wannan amfanin nasabar ba zai masa amfani ba. Saboda haka suka ce wannan khususiyya ce da Annabi sallallahu alaihi wasallam da Allah ya kebance shi da wannan ya amfanar da waɗanda suke da nasaba da shi ko suke da wani alaka ta sababi da shi, khususiyarsa ce. Amma baya ga shi to koma wane ne fala an saba bainahum yawma idhin wala tasaalun. Sannan wasu malamai suka ce ita ayar ba tana kore sababi bane, tana kore nasabi bane, kai ba tana kore duk wani nasaba. Wata nasaba akwai nasaba mana tana ce Allah ce mai firul mar'u wa min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibati wa bani. Kaga duk an danganta shi da alakar sa da babansa da dan uwansa da waye alakar tana nan. Dan uwansa ne, babansa ne, babarsa ce da sauransu. Sai dai kuma abinda ake nufi wannan alakar ba ta yi amfani ba. Fala an saba ai babu wata nasaba tanfa'uhum. Fala an saba tanfa'uhum, babu wata nasaba da za ta amfane su. To kuma wannan ita ce dama ka'ida ta gaba ɗaya ta musulunci, cewa dukkan wata nasaba idan ba ta haɗu da aiki kyakkyawa ba to ba za ta yi mutum amfani ba ranar gobe kiyama, ko da da wake da dangantaka. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa Fatima yarsa cewa shari nafsaki min Allah fa wallahi la ugni anki min Allah shay'a. Ki nemi ki fanshi kanki daga wurin Allah, ba zan wadatar da ki komai gurin Allah ba, ba zan amfani ki da komai a gurin Allah ba. Kaga anan yana nuna cewa imaninta shine zai sa nasabar da take da shi ta amfana. Amma in bata zama mai mu'mina ba to wannan nasabar ba ta amfani ta a gurin Allah subhanahu wata'ala ba. Shi yasa duk sallallahu alaihi wasallam yake cewa man batta bihi amalu lam yusri bihi nasabu. Wanda duk aikin sa ya jinkirtar da shi, ya jada ya dakirar da shi, ya zama a baya, to nasabar sa ba za ta sa ya ƙara gaba ba. Wannan shine abinda malamai suka yi bayani dangane da wannan hadisi da kuma ita wannan aya.
To sai sakon Yakubu Muhammad yake cewa shi kuma dan kasuwa ne, amma kuma kokocinsa Kirista ne, kuma ya faɗa masa cewa yana shan giya, yana cin naman alade da ma naman kare. To yace duk safiya idan suka haɗu yayi masa sallama shi Kiristan, to shi baya amsawa, sai dai ya daga masa hannu ba ma ya gaisawa da shi. Ne ke so malai masa ƙarin bayani kan yadda zai zauna da wannan Kiristan.
To me matsalar sa da shi? Yana cin naman kare da alade, tunda abin da yake na cewa Allah uku ne, ai yafi wannan muni. In ka ce Kirista ne, ai ka gama faɗar wani mummunar aqida da ke tare da shi, ba sai ka ce dama alade kare da waye ba, da mushe da waye. Wannan duk abu ne mai sauki, inda iya wannan ne kawai kare da alade da mushe yake ci, amma yana da kyakkyawar aqida wanda ana masa kyakkyawan zato. A ka'ida kamar da muka sha faɗa, shi ta sallama idan mutum ya yi maka, kowaye za ka ansa masa, kowane ne inda zai ce maka assalamu alaikum, kowane ne shi haƙƙinsa ne ka mayar masa da sallamar da ya maka aƙalla, in baka masa wacce ta fita shi kyau ba. Saboda Allah cewa wa idha huyitum bi tahiyyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha. Duk sanda aka yi muku gaisuwa to ku yi gaisuwa da tafi wacce aka yi muku, ko ku mayar da wannan da aka yi muku. Saboda ka haƙƙinsa ne in ya gaishe ka ka yi masa gaisuwar irin wanda ya maka. In ce maka assalamu alaikum, ka ce masa assalamu alaikum, ko ka ce masa wa alaikum assalam. In ka masa ihsani, ka kyautata masa, ka ce wa alaikum assalam wa rahmatullah. Amma dai mafi karancin haƙƙinsa shine kai ma ka yi masa daidai da yadda ya maka, ba tare da duban shi wane ne ba, musulmi ne shi ko ba musulmi ba ne, kirista ne ko ba kirista ba ne, mushriki ne, pagan ne, menene shi. In dai har zai ce maka assalamu alaikum, fa idha huyitum bi tahiyyatin fa hayyu bi ahsana minha, Allah ce ku yi wacce tafi wacce aka yi muku, aw rudduha, ko kuma yar daidai da wanda aka yi muku. Saboda haka haƙƙinsa ne, ba kare yake ci kowa mai yake ci, haƙƙinsa ne. In ya maka sallama ka ansa masa, in ya masa sallama ka amsa masa. Abinda malamai suka ce kai ne ba a yadda ka fara ba, ka ganshi ka fara, amma in shi ya fara to ya dora maka wani nauyi, sai ka mayar masa da sallamar da ya maka. In ce maka good morning, sai ka ce masa good morning, good evening, sai ka mayar masa da good evening. Saboda haka duk abinda zai gaya maka wannan haƙƙinsa ne, ka mayar masa da daidai abin da ya gaya maka.
Na'am. Tumalalle sai ka dalkire. masu sauraron mu da kallon mu duka da wannan muka ka karshen shirin a wannan lokaci sai kuma za ku yayi kuma da sakonnin tambayoyin ku ta cikin shirin ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon WhatsApp akan lambar waya 0703 36 0415 ko kuma cikin adireshin email na fatoyinrahma@yahoo.com da kuma shafin fatoyinrahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. To amma da shi malamin namu a Dr. Sheikh Muhammad Sanu Marijalemu babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da Kinan Kano wanda a koda yaushe yake samun dama domin amsa waɗannan tambayoyi naku da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar shirin. Anas Idris Hassan da na kasance tare da ku nake cewa wassalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh.
Malaria and checking.